ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربتك الله تبارك وتعالى muna gode masa muna neman taimakon sa da agajin sa lafin sa muna tuba zuwa gare shi muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan kawukan mu da kuma munanan ayyukan mu wanda duk Allah ya shirye da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma duk Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shirye da shi ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa'azi yayi da'awa ya karantar yayi nasiha wa al'umma ya isa da sakon Allah yayi jihadi yayi duk abin da ya kamata yayi al'ummarsa duk wani sharri kuma ya tsoratar da al'ummarsa ya ku yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa daidai gwargwado ku bibici ubangiji ku kiyayi saba masa hakika Allah yayi baiwa ga wannan al'umma yanda ya sanya ta al'umma ce ta shari'a al'umma ce mai shugabanci da jagoranci dukkan al'ummomi na duniya gaba daya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce jagora a gare su wannan ba karamar falala bace ba wannan ya saka makiya suka yi ta akan wannan al'umma saboda Allah ya zabe ta da ainihin wato fitar da zababban manzo a cikin ta ya aiko annabin da yafi kowa yafi kowa matsayi yafi kowa daraja yafi kowa daukaka ya turo wa al'umma littafin da yafi kowanne littafi cikin littattafai ya kuma yi alƙawari wa ita al'umma cewa ita ce da samun nasara a ainihin wato rayuwarta matukar ta bi Allah ani in kun taimakawa addinin Allah Allah zai taimake ku shine sharadin in tansurullah yansurkum in kuna son taimakon Allah a cikin duk abin da kuka sa a gaba to kuma ku taimaki addinin Allah wa yusabbit aqdamakum tarihi ya tabbata cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi su ne suke rike da shugabanci a duniya lokaci mai tsawo amma daga baya Allah ya nufin wani mummuna abu ga mutane to babu wanda ya isa ya kausar da wannan abu kowa ya shi fala maraddala to dan haka wajibi ne gare mu mu lura mu kiyaye dukkan abin da zai iya saba wa ubangiji ko ya sa mu Allah ya fushi da mu mu kula da cin mu mu sha halal mu kula da shan mu mu sha halal mu kiyaye aikata zunubi da sabon Allah mu kiyaye dukkan wani abun da Allah baya so Ibn al-Qayyim Allah yayi masa Allah ya masa rahama yana cewa dangane da tasirin zunubi sabon Allah idan al'umma ta rungumi sabon Allah abinda za ta gamu da shi yace sabon Allah yana shafe albarkar rayuwa sabon Allah yana kwashe albarkar arziki idan mutane suna saba wa Allah za su yi ta karatu Allah ya cire albarka a cikin karatun su yi ta aiki Allah ya cire albarkar aikin a dunkule sabon Allah yana kwashe duk wata albarka ta duniya da lahira gaba daya ba za ka taba samun albarka a rayuwar mutum ba a addinin sa da ainihin wato duniyar sa saboda me Allah ya shafe albarka yace ba a taba shafe albarka a bayan kasa ba sai dan saboda sako da zunubi dan haka makiya gaba na wannan al'umma ba sa bacci ko musulmi ku ne kuke bacci amma su ba sa bacci kuma ba sa rena abokin gaba ba sa rena abokin fada kuma duk fa'ida in suka samu za su yi amfani da ita in dan su cutar da ku ne dan haka yau musulunci a duniya ya fada cikin tarko an matse shi an takure shi jinin kowa a cikin musulmi halal ne a zubar da shi a duniya a wajen manyan duniya a yi ta kashe musulmi wallahi ba za su yi magana ba amma an kashe wani ma musulmi ba daya to za a yi ta kuzuzutawa a yi ta yadawa a daidai wannan lokacin kuma a wasu kasashe ko garuruka na musulmi yaƙi ya rincabe ana ta kashe masu sallah amma ba su da gata a duniya ba su da jarida ba su da gidan talabishin ba su da kafar yaɗa labarai ta duniya ko ta ƙasa ko ta jiha ko ta ƙaramar hukuma kawai duk abin da aka yi musu daidai ne motsinsu shine kuskure haka Allah ya jarabi wannan al'umma da munafukai suna sukan musulunci suna sukan malaman musulunci duk wata bola duk wata dauda duk wani datti in aka debo sai a zuba shi a cikin musulunci in kaga an tsawaita zance ana ta kuzuzuta shi ana ta memetawa ana ta yama didi da wannan zance to addini za a bata musulunci za a cutar matasa musulmi ya kamata ku san da wannan wanda musulunci yana neman su waye za su share masa hawaye a yau waɗannan makiya namu abokanan gaban da muka san su da wanda ba mu san su ba ba su samu ci gaba da nasara a kanmu ba illa face mu din mun ne sanci tsarin da Allah ya ce mu rayu a kai shi yasa Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da isnadi hasan daga babban sahabi Abu Hurairata yace ai manzon Allah yana faɗa sauran irs al'ummomi na duniya za su yi cincirindo akan ku kamar yadda karti maciya to suke kewaye akwashin tuwo ko farantin tuwo ko kwanon tuwo kowa inda hannunsa ya kai zai yaga to za a zo lokacin da za a kewaye musulunci makiya suna cinsa suna gutsararsa suna bantararsa suna yagasa kamar yadda karti maciya tuwo ko maciya abinci suke ɗiban abinci a cikin kwano har sai sun karar da shi burin su ba su tashi daga wannan maciyar sai sun cinye wannan abincin tas su ma abokanan gaba ba su taba kyale kuma sai sun ga kun daina motsi gaba daya amma matukar za a ji duriyar ku to ku sai an shirya muku makirci sai wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullahi saboda mu kadan ne a lokacin saboda ba mu da yawa sai annabi yace a kuna da yawa yawan ku za a kwatanta shi kamar irin kumfa na teku mai yawa ga ku da tarin yawa amma rawan ku irin na kumfa ne duk inda kumfan teku ta taho itace kwaya ɗaya sai tsaye da ita ruwa ya ta wucewa ta ƙasa wannan kumfar tana tsaye ba za ta taho ba me ya tsaye da ita wannan dan tsinken ko itacen shi ya tsaye da ita dan abu kadan musulmi sai wannan abun sai ya hana ku motsi ya hana ku tasarrufi ya hana ku duk abin da za ku yi a sa muku tsoro a sa muku gajiya a sa muku rauni a sa muku ci baya ba za ku iya yin komai ba gashi ana cutar ku ba za ku iya magana ba gashi ana zaluntar ku manyan ku ba za su iya bi muku kadu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
yace za a cire ganin kwarjininku a zukatan abokan gabanku. Da abokan gaba suna tsoron musulunci da musulmai, amma yanzu ba sa jin tsoro a gaban musulmi za su keta musulunci, a kasar musulmi za su keta addinin, kuma ba wanda ya isa musu magana. Me yasa tsoron su ake ji? Wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, kwarjininku zai kauce daga zukatan abokan gabanku. Ko kuma wala yaqdifanna Allahu fi qulubikum alwahna, Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku. Kuna gani ana dukanku ba za ku iya magana ba, ana hada muku bakar magana ba za ku iya mai da martani ba. Wani yace to wai me wannan raunin ya Rasulullahi, me raunin? Annabi yake cewa hubbud dunya wa karahiyatul maut, za a samu ku bala'in san duniya da bala'in tsoron mutuwa. Duk wanda wannan musibar ta hadu a kansa to zancensa ya kare. In aka jarrabe ka da san duniya da tara ta da san mulki duka, to kuma sai a jarrabe ka da kin mutuwa. Ba wanda yafi kowa kin mutuwa irin wanda yafi kowa san duniya. Wanda ya tara yake kan tara ta, ya kuma shirya zama a cikin ta, to shine baya so ya mutu, tsoron mutuwa yake. So ko me in yasa a gaba da an yi mai magana mutuwa, to zancen sa ya gama karewa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ku yan uwana, duk wanda yake dubi a halin da wannan al'ummar tamu take ciki a yau, al'ummar islamiyya, to zai ga rauni, zai ga ci baya, zai ga ainihin wato kaskanci da wulakanci da yake biye da mu. Dan uwan mu na cikin mu zai tashi ya keta addinin, ba wai wani bako wanda yake ba musulmi ba. Kuma abin da za a yi masa, ba kuma abin da za a ce masa, tsoro ma yake ji a yi masa magana ba. Ya taba annabi, ya taba musulunci, ya taba addini. Yau shine halin da al'umma take ciki. Ga wani yanayi na kuncin rayuwa, musulmi suna cikin matsi, su suka fi kowa fadawa cikin matsi. Ga yaƙuƙuka da aka jefa al'ummar musulmi, duk inda ka ji ana fada ana kashe mutane, insha Allah ka ji kasan musulmi ce. Ku je ku yi bincike, ka karanta yau duk wata ƙasa da ka ji ana yaƙin basasa, yaƙi ci, yaƙi cin yawa, za ka tarar da musulmi ne ko kuma mafi rinjaye musulmi ne. Shirya musu ake, a haɗa ku faɗa wa junanku, ku kashe kanku da kanku, ku ƙone gidajenku da kanku, ku ƙone ma'aikatunku da kanku, ku kashe 'yan uwanku da kanku. A ƙulla muku wata gaban da ku kanku baku san daga ina ta ƙullo ba, sai kun yi shekaru kuna yi wa kanku ɓarna da ta'adi, sai ku farka, sai ku zo ku yi ta kuka, kuma lokacin da kukan ba shi da amfani. Bayan wannan hali da ake ciki, sai kuma yau kaga musulmi musamman irin wannan ƙasa suna ƙoƙarin jefa kansu cikin fitina. Fitina fa a kwance take tsinan ne ke tare da ita. Fitina, zanga-zanga, zanga-zanga, a ɗau makami a kashe duk wanda aka samu a hanya, bai san hawa ba, bai san sauka ba, wai dan a bakanta wa wani ya ji ba daɗi. A ƙona gidaje, a ƙona motoci a ma'aikatu, a kasuwanni, a fasa bankuna, a fasa ainihin wato gidaje na dukiya, taskokin dukiyar ƙasa, wanda da shi ne ake tattalawa a tattaro a zo a yi muku albashi. Wasu sun je sun bunka masa wuta sun ƙona wurin. Jami'an tsaro da suke taimakawa al'umma iya daidai gwargwado suma ta kansa suke yi, suma kashe su ake yi. Aje taskar makamai a kashe masu kula da makaman, ayiwar wasan makaman, bindigogi su fada hannun talakawa da mutanen gari da ga zauna gari banza, dole fashi da makami ya yawaita nan gaba. Dole aje a ta kashe wanda bai ji ba, bai gani ba, bai san hawa ba, bai san sauka ba, dole kaza, dole kaza. Wannan zanga-zanga da ake yi a ƙasar Najeriya, musamman a jihohin kudu, Allah wajaranta, ba zanga-zangar kwarai ba ce, kuma ba ta da manufa ta kwarai. Kuma za ku gani, sai an gama yin ta, ta ƙare, ku ji asarar da aka tafka wa ƙasar. Kuma wallahi mu za mu zo mu kwashi ɗanɗanan asarar da aka yi wa ƙasar. Ina nan ina zaune, wallahi bala'i sai ya same ni. A'a, yanzu ba gashi ba, duk wani kaya da ka sani daga Lagos ake kawo shi ya yi tsada, baya sayuwa. Muggan 'yan kasuwa sun ɓoye shi, za su fake da wannan su ce babu shi, su rinka sayar da shi kaɗan-kaɗan da tsada, saboda daga Lagos ake kawowa, saboda Lagos ta rikice, Lagos ta kama da wuta. Motoci da suke shigowa da kaya daga ƙasar waje ta Lagos suke bi, an karkashe direbobin, an ƙwaƙƙone motocin, an karkashe fasinjojin, an ƙwace kayayyakin. Jiya wani yake bugo min daga Imo, yana kuka yace, malam yau kwananmu biyu, ka gaya wa al'ummar musulmi in kai wani ba juma'a, muna fa cikin bala'i, duk musulmi mai sallah a wannan jihohi da ake zanga-zanga abun ya juya. End SARS ta zama end Muslims, an canja abun daga end SARS ta zama end Muslims. Ai ending Muslim and Islam, a gama da musulunci, a gama da musulmi. In ba haka ba, meye alakar end SARS da kashe musulmi da kona masallaci? Meye alakar end SARS da zuwa a kewaye unguwar Hausawa musulmi a Port Harcourt ana ta kashe su tun shekarun jiya har yau ba taimako? Me alakar end SARS da mutanen Plateau da suka je suna kama karkashe musulmi da kona bankuna na musulunci? Me alakar end SARS? Ashe ba end SARS din ce a gabansu ba, so suke su tayar da yakin basasa da ta da zaune tsaye da jefa mu cikin fitina. Don haka muke kira ga al'umma, wallahi kada ku yadda a sa ku rikicin da ba ku shirya masa ba. Kar ku yadda a sa ku zanga-zanga da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da zubar da jini da ƙone-ƙonen kadarori na gwamnati da ba ku kintsa ba. Ɗan sanda zai iya guduwa, soja zai iya guduwa, a yi duk ƙone-ƙonen da za a yi. Da kuɗin dai da ake raye ƙasarmu shi ne za a zo a daɗa maimaita wannan gine-ginen, a dakatar da wasu abubuwa kuma da ake mu. So ƙaramin tunani ne, gajeren tunani ne, ƙona kadarori na gwamnati. Gini kaza ba na gwamnanku ba ne, ba na ciyaman ɗinku ba ne, naku ne, wanda ku kuka yi ta fayitin, kuka ce gwamnati da za ta gina muku asibiti, ta gina muku jami'a, ta gina muku kotu, ta gina muku kamfani, ta zo ta gina, kuma kun zo kun bunka masa wuta kun ƙone. Yanzu ɓarnar da aka yi a Lagos, ina jin tun da aka yi Najeriya ba a taɓa yin ɓarna irin wannan ba. An yi ɓarna, an ƙona wurare masu muhimmanci, an ƙona rekod, an ƙona dukiya, an kashe mutane. Kuma a duk da haka halin da ake ciki, sai gashi kuma wai ƙasashen Turawa suna aiko da jan kunne, wai cewa fa a daina fa taɓa waɗannan masu zanga-zanga da suke zanga-zanga suna neman zanga-zangar lumana. Bayan duk abin da suke kashewa na mutane, bayan tsare hanya da suke yi, bayan wayoyi da suke bugawa ana cewa su kashewa ne, su kashewa ne, saboda ka gane abin shirya shi akai, to kai dan arewa me yayi barka in ka shiga cikin wannan zanga-zanga? Kai kan dan arewa ba kai kanka ma ba a cikin damuwa kake ba? Yaushe muka gama warkewa daga masifar Boko Haram? Yaushe muka gama warkewa daga masifar kidnapping da sace sace mutane nawa aka kashe mana mutane masu kudi nawa aka karkariya mana nawa ne suke hannun barayi a yanzu haka a cikin daji ana gana musu azaba miliyoyi nawa na arewa aka babbankawa barayi aka ba su makami aka taimaka musu don su zo su kare arewa duk ba mu gama wannan ba ana cikin sa yanzu kowa ba a cikin tarda yake da damuwa muka zo muka fada cikin corona nan komai yazo ya tsaya can chat ba kasuwa ba sallah ba masallaci ba kaza ba kaza yan kasuwa suka cinye jarin su wasu kuma al'amuran su na kasuwa suka lalace wani yayi order kaya mai lalacewa yayi asarar miliyan 100 kaza wani yayi order kaza wani yana saida abu mai lalacewa ne duk ya lalace a yanzu haka yan kasuwar mu na arewa suna cikin karayar arziki basu ma gama farfadowa ba har yanzu yan arewa me za ku ce ku yanzu da za ku shiga zanga zanga bayan jami'o'in ku arifa suke ƴaƴan ku suna titi suna zaune an ƙara musu shekara guda ta banza suna zaune an ƙara musu tsawon karatu kalajojin ku arife makarantun ku na secondary da primary duk arife kuna cikin damuwa ba ku da abinci a gida da za ku ci ba abin da za ku ciyar da ƴaƴa ba ku da makaranta malaman makaranta suna cikin talauci ba a biyan su albashi kuma yanzu a zo a ziga ku ku je ku kama zanga zanga ta me yau kuna da abinci ma a cikin ku da za ku je ku yi zanga zanga wallahi kar ku shiga rikicin da ku yin za mu sa ba wannan abun ba mu da alaka da shi ba mu san shi ba kuma dukkan dabaru da hikimomi suna nan ana bibiya a bayan ƙasa yaya za a bunka wannan wutar zanga-zangan a arewa ita ma ta kama da wuta daman ina ne kudin ba a Lagos ba ne to Lagos yanzu tana cikin wuta a yanzu haka din nan ba mu da wata riba mu zaman lafiya muka zaba kuma mu musulunci fa ba haka yace mana mu nemi haƙƙinmu ba idan an zalunce mu wallahi kowa ya sani gwamnatin nan tana da rauni kowa ya sani ana cikin kunci ana cikin damuwa ana cikin rashi ana cikin tsoro ana ta kashe mu mutanen da aka kashe mana a zamfara ake kashe mana a zamfara da Katsina da Maiduguri da wannan shi kansa bai ishe mu jimami ba na zanga-zanga kuma yanzu waɗannan mutane da aka kashe su aka zubar da jinin su a nan arewa yan zamfara yan kebbi yan sokoto yan katsina da aka hana su noma aka karkashe su aka zubar musu da jini su ba yan najeriya ba ne kun gama warkewa daga wannan ciwon kuma ku je ku fada wani rikicin sabo ana allahumma sallim sallim malamai suna ta wa'azi ana ta ba mutane hakuri a tsarinmu na musulunci ba kone-kone da kashe mutane shine hanyar da za mu bi mu karɓi hakkinmu a wajen gwamnati ba ana musu nasiha ana musu fadakarwa ana musu wa'azi ana nuna musu daidai in sun bi fa ni'ima in ba su bi Allah zai kawar da su ya kawo mana wanda za su yi maka mana inna ma'al usri yusra dole kunci yana tare da sauki so lallai wannan al'amari abu ne wanda yake shiryayye makirci ne gada ce ta zare karka yadda kawo wallahi duk wanda ya hau zai gurma kuma yanzu ku waɗannan mutane masu zanga-zanga inda gaske ne suna son mu me yasa ba su yi zanga-zanga ba lokacin da aka ɗebi shekaru ana kashe mana mutane a Maiduguri me yasa ba su yi zanga-zanga ba lokacin da aka Katsina ta gagara shiguwa Cebbi ta gagara shiguwa ga birnin Gwari nan har yanzu ba a iya bi ko soja ko ɗan sanda kowa a tsorace yake bi me yasa ba su yi zanga-zanga ba iya mutum nawa aka kashe mana me yasa ba a yi zanga-zangan ba amma ɗan kudu shi ne mutum a Najeriya mutum ɗaya ne aka kashe aka yi zanga-zanga aka ce sai an kawar da wannan sassan kuma shugaban ƙasa ya sa hannu ya rattaba ya kawar da ita akan mutum ɗaya da aka kashe aka shirya duk abin da aka shirya mu mun san ma wata sas a cikin mutanenmu za ka jera mutum 100 bai san wani ɗan sandan sas ba mu kawai mun ɗauka duk ɗan sanda ne kawai sai dai in ka ga motarsu a rubuta sas mu me alakar mu me suka yi mana da za mu yi zanga-zanga to an ce a dakatar da su to an dakatar da su to me na ci gaba da zanga-zanga me na zuwa a kona port authority me na zuwa a kona kotu me na kona a kona gidan sarki wane me na zuwa a kona kasuwa kaza me na zuwa a kona kaza me na zuwa a zo a tsare hanya ayyo ai muslim in kace musulmi ne a kashe ka an tsare mana hanya ana ta kashe mana mutane me ya alakar yan sas da kashe mana yan uwa da haka da ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya wajibi ne fa ku fa tsayar da wannan abun dan gobara ce fa in aka bar wuta tana ci fa za fa ta tsallaka wurare masu yawa da ba a tsammani kuna da sojoji kuna da yan sanda kuna da jami'an tsaro na fili da na boye kuna da ƙarfi a tattare da ku kuna gani ana lalata ƙasa ana kare ƙasa za a jefa ƙasa cikin bala'i kun yi shiru wai suna yin zanga-zanga ta lumana ƙaryar banza wannan ce zanga-zangar lumana a kashe mutane ana kashe mana mutane kuna cewa wai ana zanga-zangar lumana haka ake zanga-zangar lumana to kar ku zo ku zuga samari su ma su tashi ce ba su yadda ba kuma muna kira dole ne a kai taimako na gaggawa a musulmin Port Harcourt don suna cikin tsanani suna cikin bala'i musulmin mu na Imo da wanda suke Filato da wanda suke gari kaza a kai musu taimakon gaggawa suna cikin wahala suna cikin kunci muna ta ba wa mutane hakuri muna cewa su kwantar da hankalinsu to mu ga aiki a ƙasa amma a ce mu yi hakuri ayi hakuri ayi hakuri kuma su je suna kace mana mutane ba za mu iya jurewa ba ba za mu iya dauka ba ku rike hannunsu ku hana su mu a fahimtar mu babu alakar zanga-zanga da kashe musulmi da kona masallaci to muna shaida muku ya ku jami'an tsaro na fili da na boye yan zanga-zangan nan fa suna so su mai da wannan zanga-zangan fada da musulunci to mu ba mu wallahi da ƙarfin mu wallahi tallahi da ƙarfin mu ba za mu bari a ƙarar da mu ba da haka ku taka musu birki in ma suna da wata manufa ne ta alqada'u ala al-islam ƙaryar mutum ya hana musulunci a Najeriya wallahi bai isa ba da haka akai musu agaji akai musu taimako kun fi mu sanin garurrukan da ana can ana kashe mutane ku kai musu taimako ku tallafa musu ku agaza musu sai hankali ya kwanta amma yau gobe jibi gata ana ta waya ana kuka an kashe mana wane an kashe mana wane an kashe mana wane kuma shi ne muke ji ba a tsayar da wannan abun ba wallahi wannan zalunci ne kuma wannan yake sa wasu din ba sa tausayawa abin da yake faruwa da saboda suna ganin akwai zalunci da rauni lalle a dakatar da su a tsayar da su ku kuma yan arewa muna ja muku kunne ku san kanku ku tsare kasarku ku tsare jihohinku kuma ku kula da baki da suke shigowa duk wanda ya ga wata hayya hayya a wani guri kar ya bari ya ci gaba abin ya ci gaba dan ba mu yadda a zo a kona mana kasashen mu daga garurrukan ku ba ku yanzu aka ta muku yaki a Najeriya ina za ku Niger wallahi mutum miliyan 5 na Najeriya suka shiga Niger sai sun cinye abinci Niger gaba daya ba ku da wurin zama a Niger Chadi za ku cikin yakin za ku daga komawa ku gudun hijira su je su ne da kai sa ku Kamaru me yake cikin Kamaru ina za ku je Kamaru to ga mun kasar da za ku je ko tana za ku da mi fa inda ya fi muku Najeriya ita ce take fadin kasa take da arziki take da yalwa mu tsare arzikin mu mu tsare dukiyar mu mu tsare mutuncin mu mu tsare jihohin mu kowace jiha gwamnoninta ko gwamnanta ya jefa ya kira manya-manyan jihohi ya shawara ya gaya zai magance wannan larurar ba matsala ce ta siyasa ba matsala ce ta kaza ba ka tsaya ka kare jihar ka yaya wutar za ta fita daga jihar ka ku samari matasa ku zama masu kishi me suka muku da za su sa ku shiga zanga-zanga me suka saya muku me suka taimaka muku da shi bayan bala'in da kuke ciki ku je ku jawo kanku wani sabon bala'i a'a bai yi ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin wannan ziya ya Allah ka kare mana rayukan mu da rayukan yan uwan mu Allah ka tsare mana al'umman mu ka tsare mana jama'ar mu ya ubangiji ka bamu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayi masu jin kai masu sani ya kamata Allah ka ba su karfin da za su murkushe wannan ziyar su batura wannan suna yin zanga-zangar nan su da suke jan kunnan ku kar a taba su suna peaceful demonstration kada a taba su har kiran suna ake ana cewa wane karka kashe mutane to su wanda suka kashe fa guraren da suka kona fa su turawan fa suna yin zanga-zanga a America ana zanga-zanga a England ana zanga-zanga amma ba a kona ko ina ba a taba ko ina kuma ba sa bari a zo ai musu kone-kone nan da suke murkushe abu amma mu sai mu bari a zo ai ta kashe mu ana tsara hanya ana kashe mana yan uwa kuma hana mu magana kuma a ce wai a bari ya ci gaba wallahi idan kuka bari kasan nan za ta ci da wuta idan Najeriya ta hargitse ta rikice billahi alazim ku da kuke mulki kuke sarauta wallahi sai kun rasa inda za ku je yanzu mutanen nan fakira suke suna cewa airport za su dace suna faɗa cewa za a daina duk gidan visa za a daina visa ba wanda yake fita za su sare hanyar airport za su tsare kaza za su tsare kaza daga nan za su rinka bin mutane gida-gida yanzu a wasu jihohin gida-gida suke bin mutane da dare suna kashe su me ya alakar NSAS da wannan abu wallahi ta'addanci ne wannan wallahi wannan ku sani cewa duk lokacin da aka rugurguje babu gwamnati wallahi ba wanda zai iya rayuwa a cikin ku kun ga yan sanda da kuke gani da sojoji kuke gani duk laifin su da ake gani wallahi suna da amfani kuma suna da ranar su ranar da aka wayi gari babu jami'in tsaro daya da zai zo ya zagaya ya taimaka wajen tsare rayuwar mutane bayan tsarewar Allah wallahi rayuwa ne ta zaki a daji za a yi duk wanda ya fi wani karfi shi zai je murkushe shi ya kashe shi ya cinne shi rayuwa ta kifi a kogi babban kifi kananan kifi su ne abincin sa haka za a yi ta rayuwa wanda suka fi ku karfi su za su zo su kwace dukiyar ku su kwace matan ku su kwace kaza su kwace kaza jiya ko shekaran jiya a cikin speechin da shugaban kasa yi yana cewa ya samu labari hatta sexual harassment ana yi wasu wuraren zuwa ake yi a kwace wa mutane mata da yayan su a yi tazzara da su duk da sunan zanga-zanga haka za mu zuba ido muna ganin gobara ta taso ba za mu tsaya mu yi tsari mu tsare garin rukan mu tsare al'ummar mu ba samari ku zama cikin kimtsi cikin shiri kar ku shiga zanga-zanga kar ku shiga rikicin da ba ku shirya masa ba ba ku da abincin da za ku ci in ku tsaye da al'amura ba ku da ruwan da za ku sha in ku tsaye da al'amura ba ku da wani da zai zo ya kare ku ya ba ku kariya in kuka rugurguza waɗanda za su ba ku taimako sai ku nemi zaman lafiya ku zauna da lafiya zaman lafiya mu roki Allah Allah shiryar da duk wani azzalimi da yake zaluntar mu duk wani macuci da yake cutar mu Allah ubangiji ya shiryar da shi ya ganar da shi amma ba wannan tsari za mu bi ba muna fatan Allah ya tsare mu ya tsare mana rayuwar mu Allahumma fir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يسر لنا أمورنا واختم بالباقيات صالحات أعمالنا اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله